a cikin rana ya shigar da rana a cikin dare sannan yana jin dukkan alokan da mu'mine za su yi masa a kuma yana kallon su kuma duk abin da suka aikata ranar lahira zai sakanta musu sai Allah ya ce to wannan taimakon da Allah zai yi wa bawa wato bi annallaha huwal haqu domin Allah shine gaskiya wato gumaka kuma wato ƙarya ne Allah ya ce wa anna ma tad'una min dunihi amma abinda kuke bautawa kuma bayan Allah huwal batilu wato ƙarya ce wadda take lalacewa babu inda za ta je wa anna la huwal aliyu ubangiji shine madaukaki wato alkabiru shine kuma wato mai girma sai Allah ya ce alamtara
anna allaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhtara inna allaha ladibun kabir
to ubangiji dan ya kara tabbatar mana cewa shine gaskiya wato sai ya shiga ambatan ni'imomi wanda ubangiji yayi mana wato dan kara tabbatar mana cewa Allah shine gaskiya sannan duk abin da ya walanci Allah kuma wato ƙarya ne sannan kuma a dukkan wannan dalilai dalilai ne wanda suke dada nuna wato girman ikon ubangiji da kudararsa akan zartar da komi a baya in ban manta ba Allah madaukakin sarki ya ambata mana cewa masu bautar gumaka suna bauta ma gumaka ne suna kiran abin da basu san ma wato suna kiran su ba basu san ma suna bauta musu ba Allah yake cewa shi gunki kan in ka nemi amfanin sa ma ba zai iya amfanar da kai ba in ka nemi ya kare ka daga cuta ba zai iya amfanar da kai ba saboda haka yace koda ma kuda ya hau kansa wato ya cire wani daga cikin wani abu da ya mallaka wato na daga jikin sa ba zai iya kwatowa ba to kenan kaga ashe tabewa ne rukun wani Allah a matsayin wato abin bauta rukun Allah shine gaskiya domin Allah shi yake ne imtibayin sa wato shine kuma wanda in aka saba masa yake yin azaba ubangiji yace alamtara shin baka sani bane annallahu anzala minas sama anan ubangiji ya ambaci ne umomi guda shida wanda wato ya saukar yake cewa alamtara kai dubi mana cewa annallahu ubangiji anzala minas sama'i shi ya saukar da wato daga sama ma a ruwa wato shine ruwan sama fatusbihu al-ardu mukhdaratan sai kasa ta waye gari ta yi kore ruwan sama aka samu mamako ruwan sama sai wato ciyawa ta fito sai kasa ta dauki kore a dalilin saukan wannan ruwan sama ta hanyar tsire-tsire wanda yake nuna maka wato alamomi na kudurar ubangiji subhanahu wataala jiya kasar abushe take amma an danna ruwa yau kwana 1 2 3 duk ciyawa kuma wato ta fito Allah ya ce innallaha latifun ubangiji mai taushi ne ga bayin sa a wajen fitar da tsiro wato ta hanyar zubar da ruwan sama khabirun mai ba da labari ne wato game da abin da bayi suke fada a lokacin da aka samu jinkirin ruwan sama ma'ana lokacin da aka samu jinkirin rashin ruwa koke-koke da bayi suke duk Allah yana jin abin da wato suke in ya saukar musu ni'ima kuma yana jin yadda suke farin ciki lahuma fis samawati
wa fis samawati wa ma fil ardi wa inna allaha lahuwal ghaniyyul halim
ni'ima daya shine Allah shi yake saukar da ruwan sama wanda a dalilin ruwan sama kuma kasa sai ta dauki kore ni'ima ta biyu Allah ya ce lahuma fis samawati wa ma fil ardi Allah shi yake ya mallaki komi duk abin da yake cikin kasan nan mallakar Allah ne da abin da yake cikin sama na daga wato taskar ruwan sama da taskar wato da iska da wato taurari da wata da duk abin da yake amfanan dan adam wato a rayuwar dan adam ta duniya Allah shi ya mallake shi kaga wannan wato yana daga cikin kudura na ubangiji wato kashi na biyu Allah ya ce wa inna allaha lahuwal ghaniy Allah shi mawadaci ne ga barin bayin sa alhamid abun godiya ne wato ga masoyan sa alam tara
anna allaha sakara lakum ma fis samaa'i darbi wal fulka tajri bil bahri bi amri wa yunsiku samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim
ubangiji yace alam tara shin baka sani bane anna la sakara lakum ma fil ardi, ubangiji shi ya hore muku duk abin da yake cikin kasar nan, na daga wato dabbobi da kuke amfani da shi, da wanda kuke ci, da wanda kuke hawa, da dabbobin da kuke amfani da su wajen gadi, da wadanda suke muku ayyuka iri-iri. Wal fulka, Allah shi ya hore muku wato jirgin ruwa, tajari fil bahar, wanda take gudana wato a cikin kogi, bi amrihi, da umarnin Allah, ba ta limewa komai nauyin kayan da aka sa. Wa yumsiku samaa, ubangiji shi ya rike sama, an taqa alal ardi, wato ba za ta fado wato kan kasa ba, illa bi idnihi, wannan bai faru ba sai da izinin Allah, inda Allah ya bari ta fado to duk sai ku halaka. Inna Allaha binnasi la'ufur rahim, lalle ubangiji la'ufun, wato mai tausayi ne, rahimu, mai jin kai ne, binnasi ga mutane. Na'am.
Wa huwa alladhi ahyaikum thumma yumeetukum thumma yuhyikum innal insana lakafur.
Ubangiji yace wa huwa alladhi ahyaikum, Allah nan dai da ya halice ku shi yake raya ku wato ba zuwa karewar ajalin ku, thumma yumeetukum, sannan kuma Allah ya karbi ranku idan ajalin ku ya kare, thumma yuhyikum, daga baya bayan kun gama zamanin da lafiya cikin kabari kuma Allah ya sake raya ku wato saboda tashin alkiyama. Innal insana, lalle shi mutum kafiri, lakafurun, mai yawan kafirce ni'imar Allah ne, domin ya kauce mu wato kareta ubangiji subhanahu wata'ala. To nan wato sune gashan ni'imomi guda shida da ubangiji ya ambata mana, kamar da muka fara, na farko Allah shi ya saukar da ruwan sama, ya saukar da ruwan sama wanda a dalilin sa kasa ta dauki kore wato ta karbi tsoro. Na biyu Allah ya ce shine ya mallaki duk abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasa, kuma ya halicci wannan ne domin dan adam ya ji dadi wato ya ji dadin bauta masa, ya amfani da shi ya ji dadin yi masa bauta. Na uku Allah ta'ala shi ya hore kasa, wato Allah shi ya hore duk abin da yake cikin kasa, dabbobi da jiragen ruwa da duk abin da yake cikin kasa, Allah shi ya hore shi dan mutane su yi amfani. Na hudu wato abin da yake cikin kasa na daga dabbobi da tsire-tsire, sannan kuma shi ya hore wato jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin kogi, kuke amfani da su wajen biya bukatan ku, tafiye-tafiyen ku, da daukan kaya, da duk bukata na yau da kullum. Sannan ni'ima ta biyar, Allah shi ya rike sama wato ya hana ta faɗowa. Na shida Allah shi yake kashewa, shi yake rayawa. To kaga waɗannan wato ubangiji sai ya amsa, sai ya tuna mana wato domin a can ya ce ai gumaka ba sa amfanar da ku komi, ba sa kuma cutanar da ku komi, shi yasa sai Allah ya tuna mana abubuwa da yayi a cikin duniya wanda suke amfanar mu, domin wato mu dauke su a matsayin izna mu kadaita Allah subhanahu wataala, ne masa kuma wato bautar da ta dace. Na'am.
Li kulli ummatin ja'alna man sakan nasiku.
Na'am.
Fala yunadi'unnaka fil amr wadaw ila raddik innaka ala ala hudan mustaqim.
Da kafire suke maka jayayya ya Muhammadu game da lamarin addinin su, Yahudawa su ce ba haka Allah ya ce ba, Nasara su ce ba haka Allah ya ce ba, sai Allah ya ce da kulli ummatin ja'alna masakan, kowace na al'umma mun sanya musu tsarin bin shari'a su, yaya za su yi a cikin wato littafin su hukunce-hukuncen su na shari'a, kowace al'umma ya saba da na wata. Yawwa, Allah ce hum nasiku, wanda suke aiki da shi. Saboda haka fala yunazi'unnaka fil amri, a cikin lamarinka na shari'a kar su yi jayayya da kai, suna su daban, naka kuma daban, akan abin da yake ya saba ma nasu, to kar ma ka bata lokaci da su ka yi jayayya da su, domin sun yi jayayya da Annabi sallam akan lamarin wato abin yanka. Suke cewa wai Muhammadu ya ce yankan da Allah ya yi ba za a ci ba, sai dai yankan da shi ko mutum ya kama ya da kansa, ma'ana duk dabbar da ta fada ta mutu su a gurinsu Allah ne ya kashe ta. Saboda haka baka ci dabbar da Allah ya kashe ba, sai kai dabbar da ka ɗauki wuka ka kashe da kanka, wato shi za ka ci. Saboda haka suke irin wannan jayayyar, suna wawitar da hankalin wawaye daga cikinsu, cewa ai dabbar da ta fada ta mutu hatu amfin, tunda mu Allah ya haramta mana cin mushe, a gurinmu mushe ne duk dabbar da ta fada ta mutu, haka wannan mushe ne. To amma dabbobin da zamu ci ne dabbar da muka kama muka yanka, ko dabbar da muka farauta, da abin farauta muka samu muka ci. To amma idan har dabba mutuwa ta ita kadai, to wannan ba za a ci ba, mushe ne, Allah kuma ya haramta mana cin mushe. Saboda haka sai suke jayayya akan wannan, cewa ai wato mutum idan ya kashe dabba ya yadda shi ya ci, saboda yanzu ai shi ya kashe sun dauki wannan yankan a matsayin kamar kashewa. Saboda haka wanda Allah kuma ya kashe wato kaki, shine Allah ya ce kar ka bar su suna yi maka jayayya wato a cikin al'amarin shari'a. Allah ya ce wadu ila rabbik, wato kai dai wato ka bauta wa ubangijinka, innaka la ala hudan, lalle kana kan shari'a mustaqim, wato wanda take shari'a madaidaiciya. Allah ya ce kana kan addini wanda yake miƙaƙe, kar ka biye su, ci gaba da ibadarka.
Wa in jadaluka fa qul illahu a'lamu bima ta'malun.
Na'am, ubangiji yace wa in jadaluka, idan sun jijayayya da kai a cikin lamarin addini, wato suka yi maka musu, fa qul, ka ce musu Allahu a'lamu bima ta'maluna, Allah dai shi ya san me kuke aikatawa, kuma zai sakanta muku da abin da kuke aikatawa.
Allahu ya hukumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi taktalifun.
Allahu ya hukumu bainakum, Allah da zai hukunci tsakaninku, ku kafirai da tsakaninku da muminai, yawmal qiyama, ranan alqiyama, fima kuntum fihi taktalifun, cikin abin da kuke sabawa, wato ku jama'an nan guda biyu, sabaninku da kuka yi wannan yace eh, wannan yace a, wannan yace a, wannan yace eh, akan lamarin addini, to wannan zai koma zuwa ga Allah bayan tashin alkiyama. Allah kuma zai hukunci a kayansa, waye yake kan gaskiya, waye kuma wato wanda yake kan bata. Na'am.
Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna zalika fi kitab, inna zalika 'ala Allahi yasir.
Allah ya ce alam ta'lam, shin su kafire ba su sani bane, anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, ubangiji ya san abin da yake cikin samai, ya san abin da yake ƙasa. Inna zalika, ai sanin wannan din wato a wajen Allah, wato fi kitabin, wato inna zalika, duk wannan abin da yake cikin samai da yake cikin ƙasai, fi kitabin, yana nan a cikin lawul mahfuz, Allah ya rubuta shi da abin da ma zai auku. Inna zalika, sanin wannan Allah yasiru, mai sauki ne a wajen Allah, wato mai sauki ne. Kai dan adam, kai ne gajiyayye, kake da bukatan abu sai an sanar da kai, amma Allah ya san komai, ya san komai a lalrabe, ya san komai kuma wato a jumlace. Na'am.
Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizalimina min nasir.
Ubangiji yace wa ya'buduna min dunillahi, su dai kafirai suna bautar wani Allah ne, suna bautar wani Allah, ma lam yunzil bihi sultanan, suna bauta ma gumakan da ba a ba su hujja ba. Allah bai saukar da hujja a bauta wa gumaka ba, ba su da dalili wato daga wajen Allah cewa Allah ya yi umarni a bauta ma wani. Wa ma laysa lahum bihi ilmun, kuma ma ai su gumakan da suke bauta musu ma su ba san suna bauta musu ba, tunda ai itace ne suka sassaka suka kafe suke bauta masa, ko kuma dutse suka sassaka suka kafe suke bauta masa, su ma gumakan ba su da ilimin ana bauta musu, wato ba su da ilimi cewa su iyayen giji ne wato ana musu bauta. Wa ma lizalimina min nasir, lalle su kan kafirai ranar lahira ba su da mai taimako wanda zai hana su ga azabar Allah. Na'am.
Wa idza tutli alaihim ayatuna bayyinatin ta'arifu fi wujuhil ladina kafarul munkar yakaduna yasquna bil ladina yataluna alaihim ayatina kula fauna bi'ukum bi sharrin min zalikum annaru wa'ada allahu alladhina kafaru wa bisal masir.
Ubangiji yace, ubangiji yake cewa wa idza tutla alaihim ayatuna, idan aka karanta wa kafirai ayoyin mu na alqur'ani, in kafiri yaji alqur'ani ayoyi bayyinatin wanda suke wato masu bayani a fili dalla dalla, ta'arifu fi wujuhil ladina kafarul munkara, wato take zaka gane kyama da kiyayya da damuwa a zukatan wato kafirai, zaka fahimci al-inkari la hasuna inkari, ko kuma wato ka gane wato asarul karahati, wato da kaga sai kaga suna yaƙe, sai kaga suna nuna suna kyamar wato abinda suka jina daga cikin wato alqur'ani. Wal ubus, kuma suna wato fuska, suna yambutsa fuska, suna daure fuska. Allah ya ce yakaduna yastauna, yakaduna yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatina, har ma kamar sa auka ma masu karanta musu alqur'ani. Idan manzon Allah ya zo yana karanta musu alqur'ani, zaka garin su yana baci, hankalin su yana tashi, wato suna fushi da tinziri, kamar ma wato za su auka ma masu karanta musu alqur'ani, to wannan shine halin kafirai. Idan suka ji ayoyin Allah ransu ya baci, sai su guri ina ma za su samu damar gamawa wato da mai karanta ayoyin Allah, shine wato za su wato su auka. Allah ya ce kul ka gaya musu afa unabbiukum bi sharrin min zalikum, yanzu ranku ne yake baci saboda kun ji alqur'ani, ranku yana baci, to in gaya muku abin da yafi wannan din bacin rai, in gaya muku abin da yafi wannan din inji ubangiji, ai bi akrahi ilaykum min alqur'an almutlu alaykum, in gaya muku abin da yafi muni man sama da alqur'anin da ake karanta muku shi kuna ranku yana baci. Allah sai ya ce annaru wutar jahannama, wutar jahannama wa'ada Allahu alladhina kafaru, wanda Allah ya tare da makafirai, sai kun ganta za ku san yanzu murke fuska da baci ne da kuke wajen jin alqur'ani, to ga can inda za ku murke fuska ku bata ran, shine Allah ya ce abin da yafi wannan baci rai shine wuta da Allah ya tare da makafirai, wato cewa za su ga ciki, wa bisal masir, makoma ta yi muni, wato ita ce wutar jahannama. Na'am.
Ya ayyuhan nasu duriba matsalin fattani kula, innal ladina tad'una min dunillahi lan yakunu baban wa la wujda mahula, wa in yasbihum dhubabu shay'an la yastanqizuhu minhu
da ubat
dalilu
wa madalu ma qadarullahi haqa qadari innallaha laqawiyyun yana kiran kafiran maka, amma wannan umumin kira ne su da yake an saukar da alqur'ani akan su ake kira su ne jama'ar farko da suka fara sauraron sakon ubangiji, yawa amma umumi ne ake kiran duk wani kafiri. Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, duriba masalu, Allah ya saba misali, fasami'u lahu, ku saurari misalin, wato shine innal ladina tad'una min dunillahi, wayanan gumaka da kuke bauta musu koma bayan Allah, lai ya kulku zubaban, ba za su iya halittan kuda ba. Allah ta'ala shi halitta sama, ya halitta kasa, ya halitta duk abin da yake cikin samaniya nan, ya halitta duk abin da yake cikin kasa nan, ya halitta komi da iska da rana da ruwa da zafi da sanyi da duk abin da dan adam ya gani da wanda ya ji labarinsa, Allah shi halitta. Amma Allah sai ya kira wato gumaka cewa in za su iya su zo su halicci kuda, wato karamar halitta daga cikin halittun da Allah ya yi. Allah ya ce mun saba muku misali, fastami'u lahu, ku saurari misalin, innal ladina tad'una, wayanda kuke bauta musu nan min dunillahi, kuma bayan Allah, lai ya kulku zubaban, ba za su iya halittan kuda ba, wato ba za su iya halittan kuda ba, wala wujtama'u lahu, koda sun haɗu don su halicci kuda, koda za su yi taron dangi a ce kai wannan gunkin ka halicci fuka-fiki, wannan ya halicci kai, wannan ya halicci kafa, wannan ya halicci kaza, to ko irin wannan taron suka yi ba za su yi ba, kai ko da tunaninsu suka hada da su da masu bautar tasu akan wane ka ce a yi kaza, wane ya ce a yi kaza, kamar da likitoci suke haduwa akan marar lafiya in ana nema a cece shi, to ko da irin wannan taron dangin za su yi, kowa ya bada tunaninsa da basirarsa akan su halicci kuda, Allah ya ce ba za su iya halittan kuda ba. Allah ya ce lai ya kulku zubaban, sai aka zo da harafin lan, har abada ba za su iya halittan kuda ba, wala wujtama'u lahu, ko da sun haɗu akan halittan kudan, Allah ya ce ba za su iya ba, kai ba ma halittan kudan ba, kowa ya taimaki kansa ma ba zai iya ba gumakan. Allah ya ce wa yaslubhum az-zubabu shay'an, inda ma yanzu a ce kudan zai je ya cire wani abu daga cikin turaren da aka shafa a jikin gunki, turaren da aka shafa masa, a ce kuda ya je ya hau yana tsintan turaren nan, a ce gunkin ya taimaki kansa ya kori kudan ya hana shi daukan gwanin turaren, gunkin ba zai iya ba, ko kuma bayan ya dauka din ya kwato abin da ya dauka din, Allah ya ce la sanqizuhu minhu, ba zai iya kwace wannan a hannun gunkin ba, saboda me? Saboda gajiyawarsu. To me yasa wato su kan kafire suke bauta ma abokan shirkar Allah ne tattare da duk da abin da Allah madaukakin sarkin nan ya halitta musu, kuma in an tambaye su waye halitta sama za su ce Allah, waye halitta kasa za su ce Allah, amma me yasa kuma za su bar wanda ya halitta sama da kasa su je kuma suna bautawa abin halitta shine gunki? Allah yake cewa da ufa talibu wal matalub, at-talib shine mai yin bautar shi wanda ake neman sa da yazo ya duka yayi bautar yayi rauni tun da ya bauta ma abin da ba zai amfane shi ba abin da in bai bauta masa ma ba zai cuce shi ba kage yayi rauni wato yaje yayi aikin banza kenan yayi abin da bai da amfani Allah ya ce wal matalu shi ma wanda ake nema a gunsa in an bauta masa a nemi biyan bukatar shi ma ba zai amfane da komai ba shi ma yayi rauni a domin cewa suke yi ma ya abuduna ba komai yasa kenan muke bauta musu ba ilal mana abuduhum ilal yuqribuna ilal ilallahi zulfa ko yawa sai dan su kusa wato su kusantar da mu mu din wato su su zama na tsani a wajen Allah wajen nema mana alkiyama nema mana aljanna a lahira shi yasa wai suke bautar gunkin dan guma kansu zama tsani tsakanin su da ubangiji su ba su iya neman abu kai tsaye Allah ya musu ba sai sun kama kafar gumaka tukun Allah ya musu shi yasa Allah ce ba ufa talib wal matalub me yin bauta dan bautar ta amfane shi yayi rauni domin yayi bauta da ba za ta amfane shi ba wanda kuma rashin yin ta ba zai cutar da shi ba wal matalub shi ma wanda ake bautawan wanda ake tsammanin amfani a gurin sa in an bauta masa ko cuta ake jin tsoron cuta a gurin sa in ba bauta masa ba shi ma yayi rauni domin shi ma ba zai iya amfana da kansa balle ya amfana da wani Allah ya ce ma qadarullah haqa qadari su dai kafirai ba su kiyaye Allah sun darajata Allah yadda ya dace a daraja shi ba ma qadarullah haqa qadarihi ba su girmama Allah yadda ya dace a girmama shi ba domin sun yi shirka da shi cikin wato sun yi shirka da Allah sun ba wa dama a abin da ba zai iya wato halitta kuda ba ko kuma in kuda ya zo ya cuce shi ba zai iya karban kansa a gurin kuda ba shi suka mai da abun bauta kaga wannan kenan wato basu daraja ubangiji yadda ya dace a daraja shi ba inna laha laqawiyyun aziz lalle ubangiji mai karfi ne duk wanda ya danke shi ba zai kwace ba al aziz mabwaye ne babu abin da yake gagaran Allah Allahu
Allahu yastahi minal mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allaha sami'un basir
cewa ma qadarullah haqa qadarihi kafirai ba su girmama Allah yadda ya dace ba waɗansu malamai suka ce dalilin saukar wannan ayar a kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kewaye da shi sahabbansa suna zaune wato a cikin mutane sai ya leka sai ya hango wani malami daga cikin malaman Yahudawa ana ce masa Malik bin Abi Saif malami ne daga cikin malaman Yahudawa ya zo yana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masa na shattukalla nan na maka magiya da Allah hal ra'aita fi tawrati shin alittafin ku na at-taura alittafin at-taura ka gani ne inda Allah yake fushi da malami mai teba malami mai teba wanda yayi teba cikin sai sauka yace ka gani alittafin at-taura Allah yana fushi da malami mai teba kala sai yace mun gane ko kala sai yace na'am eh ya gani amma sai ya juya sai ya fada ta kasa-kasa sai yake cewa wato yake tambayan sa manzon Allah ya tambaye shi yace na maka magiya da Allah shin ka gani alittafin at-taura inda aka rubuta cewa Allah yana fushi da mutumin da yake wato mai teba wanda cikin sa yayi irin tsawon nan yayi irin balaki ta utillin cikin sa yayi tsawo ya sauka kasa kala na'am yace kware sai manzon Allah ya ce masa me yasa kai kuma kake da teba cikin ka har ya sauka a matsayin ka na malamin at-taura kuma ga ka zo da irin wannan tebar da irin wannan tsinin cikin saboda haka sai mutane sai suka fashe da dariya a gurin wato shi wannan abayhude sai ya waiwaya wajen sai na Umar sai ya ce masa ma anzalallahu ala basharin min shay wannan fa abin da yake faɗa ba gaskiya bane Allah bai saukar da komai a mutum ba mana Allah bai saukar masa ba tunda manzon Allah yana masa ubangiji ne ya gaya masa saboda haka shi kuma sai yake rada wa sayyidina Umar cewa Allah bai saukar da komai ba to sai ubangiji ya saukar da ma qadarullah haka qadari mutane dai wayannan kafirai ba su girmama Allah yadda ya dace su girmama ba domin suna karyata ubangiji bisa abin da Allah ya saukar wadansu malaman suka ce dalilin saukar wannan aya cewa wato Yahudawa ne suke cewa Allah madaukakin sarki ya halicci sama sammai bakwai ranar ladi ya halicci sammai bakwai ranar ladi ya halicci kasa daga ta daya zuwa ta bakwai ranar litinin ya halici dutsuna a ran talata, ya halici ganyen bishiya da bishiyoyi ranar Laraba, sannan ya halici rana da wata ranar Alhamis, ya halici annabi Adam da na Hawwa'u ranar Juma'a, ran Asubur kuma sai ya kwanta da gadon bayansa ya daga kafarsa ɗaya ya ɗora akan gwiwa sai yana hutawa. To kaga wannan ailishin girman Ubangiji ne, duk wannan halittar kalmar kun fe kun ne, menene gajiya a cikinta? Kuma ɗan Adam gajiyayye shi ne zai yi abu ya gaji, ya buƙaci hutu ba Allah ba, ba Allah ba. Subhanallahi, sai suka jingina wa Allah na ƙasa irin ta ɗan Adam cewa Allah ya yi halitta kwana shida, ran kwana da bakwai Allah ya kwanta ya huta. Shi ya sa su suke hutawa ranar Ladi ba sa zuwa ko'ina, ranar Asabar ba sa zuwa ko'ina. Shi ne Allah ya ce ma ƙadarullah haka ƙadari, mutanen nan ba su girmama Allah yadda ya dace a girmama shi ba, ba su girmama Allah yadda ya dace a girmama shi ba. So da haka manzon Allah da ya ji wannan, wato sai ya fushi. Saboda haka wannan dai misali ne wanda Ubangiji ya saba a cikin wa'incan misalan na yadda kafirai da suke bauta ma gumaka, wato su sani gumakan ba za su iya amfana da su komi ba, domin ko ƙuda ya hau kan gunkin, gunkin ba zai iya koran ƙudan ba, in ko ƙudan ya ɗauki wani turare a jikin gunkin, gunkin ba zai iya bin su ya kwato ba. Shi yasa aka ce mai nema da wanda ake nema a gunsa duk sun yi rauni. Allah ya ce ma qadarullah haka qadari, ba su girmama Allah yadda ya dace ba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji mai karfin iko ne, azizin kuma buwayi ne. Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan, Ubangiji shi ya zaba minal mala'ikati rusulan, daga cikin mala'iku ya zaba manzanni wanda yake aiko su. Ya zaba mala'ika Jibril, yakan aiko shi da wahayi, yakan aiko wani mala'ikan ya je ya halaka mutane, ya kan aiko wani mala'ikan ya taho da ruwan sama, wani ya taho da iska, wani ya taho da hadiri, kowa ya bashi irin aikin da yake aiko shi yake. Allah ne yake zaben mala'ikun, wa minan nasi, cikin mutane ma Allah ne yake zaba, yakan zabi manzo daga cikin mutane ya aiko shi gurin mutane. Wannan ta sauka saboda mushrikai suna cewa wai a unzila alaihi dhikru min bainina, ya za a ce duk makkan nan a rasa wanda za Allah zai zaba a turo shi annabi sai Muhammadu, a rasa duk wanda za a zaba, ga manya-manya ƴaƴan masu kuɗi, ga ƴaƴan masu kaza, ga masu kaza, ga masu kaza, duk a rasa wanda za a aiko sai Muhammadu, malaya talaka shi za a zaba a aiko. Sai Allah ya ce musu ai Ubangiji shi yake zaba, ba mutane ne suke ba Allah shawarar ka zabi wani ba, ba kuma su suke duba wa Allah wanda ya cancanta Allah ya zaba ba, Allah shi yake zaba, inda ya zaba a cikin mala'iku wanda ya ga dama, har kuma yake zaba a cikin mutane ma wanda ya ga dama. Allah ya ce inna Allaha Sami'un Basir, lalle Ubangiji Sami'un yana jin maganganun su da suke yi, Basirun yana ganin aikin su, ko kuma Basirun yana ganin wanda ya dace ya dauke shi a matsayin manzo, kamar Jibrilu, kamar Mika'il, kamar Ibrahim, kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu ma baina aydihim,
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
Ubangiji yace ya'lamu ma baina aydihim, Allah ya san abin da yake gaba gare su, wa ma khalfahum ya san abin da yake bayan su, su wa'anda ya zaba manzannin ya san abin da yake bayan su, ya san kuma abin da yake gaba gare su. Ai ma qaddamu wa ma khalafu, ya san abin da suka gabatar da abin da kuma wato ba su gabatar ba. Wa ma amilu wa ma hum amiluna ba'du, ya san me suke aikatawa yanzu, ya san kuma wato me za su yi a gaba. Wa ila Allahi turja'ul umur, al'amura ne dukkan su ga Allah ake mai da su, kuma Allah shi yake yin sakayya, yayi sakamako wato bayan wato karewar ajali ko kuma karewar duniya. Na'am.
Ya ayyuhal ladina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum
jahidu fillahi
wa jahidu billahi haqqa jihadi wa jitabikum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
Ubangiji yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku masu imani a bayan duk abin da aka yi ubangiji ya tona asirin mushrikai wato da abubuwan da suka yi sai kuma ya rufe wannan sura mai albarka ta suratul hajji wato da ambatan mu'minai da kuma abin da Allah ya musu tanadi Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani wato irka'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujjada mana ku yi sallah ku dawwama akan yin sallah ku kula da sallah kuna yinta da haƙoƙinta wato da cikarta ku bata muhimmanci kada ku fifita komai akan sallah wato lalle ku riki sallah a matsayin tsani wanda zai kai ku zuwa ga ubangiji wato a lahira ku samu abin da Allah ya muku tanadi Allah ya ce wato ku yi sallah wa abudu rabbakum ku bauta wa ubangijin ku ta hanyar kadaita shi an ce ai sallah kuma sannan sai aka ce a bauta wa ubangiji sallah ma bautar ubangiji ne amma sai Allah ya ware sallah domin nuna muhimmancin ta wato a rayuwar musulmi duk aikin da musulmi zai yi nabin Allah in ya bar sallah ya bar addini manzon Allah ya ce tsakanin mu da kafirai shine sallah duk wanda ya bar sallah ya bar addini duk wanda ya bar sallah ya bar addini Allah ya ce ya ku masu imani ya ayyuhalladhina amanu ruku'u wasjudu ya ku masu imani ku yi ruku'i ku yi sujjada ma'ana ku yi sallah ma'ana ku dawoma cikin sallah wa abudu rabbakum ku bauta wa ubangijin ku ma'ana ku kadaita shi wato cikin bauta waf'alul khaira kuma ku riga aiwatar da ayyuka na alkhairi a zamantakewa kamar sada zumunci kamar kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u mutun ya riga yin ayyuka na nagarta ya riga kuma wato mu'amalantar mutane da dabi'a mai nagarta shine ya zama musulmi a cikin ƴan uwansa musulmi kullun ya ana son barka da rayuwarsa kowa yana zaune da shi lafiya dan manzon Allah ya ce almuslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi wa iddi musulmi shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta tsakanin su da shi akan mutuncinsa wato da dukiyarsa mutuncin su da dukiyar su da kuma wato da lafiyar su ba zai taba lafiyar su ba ba zai taba dukiyar su ba ba zai taba mutuncin su ba wannan shine musulmi na gari saboda haka Allah ya ce waf'alul khaira ku aikata ayyuka na alkhairi kamar sada zumunci kamar wato kyawawan dabi'u la'allakum tuflihun ku kwara bauta ku wanzu a gidan aljanna domin irin wa'annan ayyukan sune ayyukan da suke wanzar da bawa a gidan aljanna wajahidu fillahi kuma ku ta kokari wajen tsere addinin Allah ku ta kokari wajahidu fillahi ku yi jihadi wato kokarin bada gudumawa wajen taimakon addini haqqa jihadihi da ya cancanta wato ku bada dukkan lokacin ku ku bada dukkan karfin ku ku bada dukkan ilimin ku ku bada wato dukkan dukiyar ku wajen taimakon addini wajtabaku ubangijin nan da ya aika muku alqur'ani nan shi fe zabe ku saboda addinin sa inda Allah ya ga dama sai ya barka ka fito a wani addini sai Allah ya barka fito a wancan addinin da muka wuce maganganun sa a baya da Allah karshe ya zargi masu yin sai ya ce da ufa qalib wal matru shine addinin masu batar gunki Allah ta'ala sai ya zabe ka nawa ka ba Allah aka haife ka cikin musulunci baka san yadda aka yi ba baka san yadda aka haifa mahaifanka ba baka san yadda aka haifa mahaifan mahaifanka ba saboda haka kurin ka bude yadda nan ka sai ganka a cikin musulunci ka tashi da sallar ka da azumin ka da komai Allah shi ya zabe kai ce to kai kokari ka bada gudumawa wajen kafa wannan addinin da ka tsinci kanka a ciki Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dinin min harajin addini ne mai sauki Allah ya ce ba mu sa muku kunci a cikin addinin ba ba mu sanya muku takuri a cikin addinin ba ma'ana abin da ake nufi da sauki a cikin addinin ma'ana a cikin asalin addinin da reshen sa duka akwai sauki domin Allah bai tsananta wa mutane ba kamar da ya tsananta wa annabawan da suka zo wato kafin wannan al'umma saboda haka a cikin yana daga cikin saukin da Allah yi Allah yana karban tubar wannan al'umma din idan ta tuba daga laifi hadisul qudusi ubangiji yana cewa ya kai dan adam da zaka zo min da duniyar nan a cike da zunubi sannan ka tuba zuwa gare ni tuba mai kyau zan zo maka da cikin duniyar nan biyu na gafara to kaga kenan ashe addini ne mai sauki in ka saba Allah ka tuba tuba mai kyau sai Allah ya yafe maka amma a al'umman baya a zamanin annabi Musa wato idan aka saban Allah sai an kashe mutane tukunna kafin Allah ya karbi tubar su sai an kashe mutane saboda haka yana daga cikin tuba Allah ya ce musu faqtulu anfusakum lokacin da aka samu wato wani yayi laifi Allah ya ce ai ta kashe kai Allah ya ko musu girgije aka raba jama'a biyu suka ta kashe junan su an ce rana dai an kashe mutum kusan 70 daga ba Allah kuma ya karbuto ba su so na ga idan kai laifi a wata al'umma ba wannan al'umma ba sakamakon da zai biyo baya kafin a karbuto barka sakamako ne wanda yake mai tsanani amma wannan al'umma da ka daga hannu ka to ba sai Allah ya fi maka wato Allah bai sanya wato ladan wannan al'ummar shine ta kashe kanta ba sannan har yanzu idan bawaye zunubi a wannan al'umma din dauki misalin mutum ya shiga daki da karuwa ya je zina in dai ba kama shi ba Allah ya koye shi to babu wani wanda zai gane zinin nan a jikin sa ba wanda zai gane ya shiga daki ya je ya zina ko yanzu a ce mutum yana azumi ya shiga ban daki kamar mai kama ruwa sai ya sha ruwa ya cika cikin sa dan gumin da ya tsaya ban daki ya goge gumin sa ya fito ba wanda zai san ya sha ruwa in ba Allah ba to inda a lokacin annabawan baya ne sai Allah ya rubuta masa a goshin sa cewa wane yayi zina ko wane ya sha ruwa ko wane yayi kaza duk saban da mutum yayi ko a rubuta a katangar kofar gidansa kowa ma zo mai wucewa ma zo zai gani ko a rubuta masa a goshin sa to amma wannan al'ummar sai Allah sai suturtawa bayan sa laifin da zasu aikata a goye ya kuma ba su kofar tuba in suka tuba shikenan Allah kuma sai ya yafe musu ba wanda ya ji ba wanda ya gani sannan har yanzu yana daga cikin saukin addini da Ubangiji ya ba wannan al'ummar idan najasa ta taba jikin mutum al'umman baya in najasa ta tafi tsari ya taba jikinka sai ka kankare jini ya fito kafin gurin ya tsarkaka amma yanzu ko an kada kura ka zuba shikenan kaga sauki ya samu sannan har yanzu yana daga cikin saukin da wannan addini ya zo da shi addinan ba a zamanin Annabi Isa alayhi salam ba a sallah sai a masallaci amma nan ko duk inda sallah ta kama kan ka share ka sake sai Allah ya karba zamanin annabawan ba a cin dukiyar ganima in an yi yaki aka tara dukiyar ganima wuta ne za ta sako daga sama ta kone dukiyar amma mu sai Allah ya ce mu ci haka zakka in an tara alamun Allah ya karbi zakkar mutane shine wata wuta ta sako a sama ta kone zakkar su ba za su ci ba amma mu Allah ya halatta mana za mu ci shi yasa duk addinin mu ya zama mai sauki in ba ka lafiya ba za ka iya yin azumi ba aka ce kai azumi a wasu kwanaki daban bayan watan ya fita wa man kana minkum maridan aw ala safarin faidatu min ayamin ukar ko ma bulaguro ne za ka yi bulaguro wanda za ka sha wahala a tafiyar bulaguron ko da kafa ko da keke ko da mota in za ka tafiya in dai kaga za ka wahala kan kaso ka sha ruwa sai ka sha ruwan ka bayan azumin ya wuce kuma karama ko ba kai laifi ba baka laifi ba to kaga kenan Allah ya bamu addini mai sauki Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba mu samu hukunci da takuri a cikin wannan addinin ba idan baka laifi ba za ka yi sallah tsaye ba sai kai a zauna Allah ya karba in ba za ka yi a zauna ba ma sai kai a kwance Allah ya karba in ba za ka yi alwala ba sai kai taimama kai sallan ka Allah ya karba saboda haka sauki Allah ya ba mutane sauki a cikin addini illa iyaka kuri idan mutane su kuma wato suka saka kasala da ganda suka yi abin da ya dace suka ki yin abin da ya dace amma dukkan sauki Allah ya bada sauki a cikin wannan addini saboda haka Ubangiji ya ce da yake ku riko da addinin ku kashe dukiyar ku wurin taimakon addinin ku bada dukkan karfin ku da damar ku ta yadda addinin zai ci gaba Allah ya ce Allah shi ya zabe ku fa sannan karin zabin naku da yake musulmi sai ya ba ku addini mai sauki yace wa majala alaikum fi dini min har ba mu samu hukunci da takuri a cikin addini mai domin cewa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ku yi addini na gurgurdan yi da ku samu iko Allah yace millata abikum ibrahima addinin baban ku ne annabi ibrahim Allah yace huwa sammakumul muslimina min qabl ai tun da can Allah ya ambace ku musulmi ku ne musulmin tun kuna cikin tsatsan iyayenku Allah ya ambace ku musulmi shi ya ambace ku musulmi tun da wa fi hada a yanzu ma shi ya ambace ku ne musulmin Allah ya ce li yakuna ar-rasulu shahidan alaikum domin ran alkiyama manzan ku zai muku shaida cewa ya isar muku wa takunu shuhada ala nas ku kuma za ku shaida wa al'umman baya akan annabawan su cewa annabawan sun isar musu domin ku kun karanta alqur'ani kun gani Allah ya ce ku dai faqi musallata aka sake dawo mana da sallar nan saboda mu san girmanta da muhimmancin ta Allah ya ce faqi musallata lalle ku tsaye da sallah, ma'ana ku dawoma akan tsaye da sallah. Wa atu zakata, ku bada zakka. Wa atasimu billahi, kuma ku amince da Allah, ku yi riko da addinin Allah kyam. Duk inda aka ganka, a ganka mutum mai addini. Duk inda aka ganka, a ganka mutum mai addini. A cikin maganarka addini, a cikin sayanka addini, a cikin sayarwanka addini, a cikin nomanka addini, a cikin kiwonka addini. Ya zama duk addinin nan shi ya kewaye ka, babu lokacin da zaka fita a cikin addini. To shi Allah ya ce wa tasimu billah, lalle ku rike Allah gam, huwa maulakum. Allah nan da zaku rike shi, shine fa majibincin lamarin ku, shine zai taimake ku a lokacin da kuke neman taimako, shi ya jibinta al'amuran ku, shi ya tanada muku gidan aljanna in kun mutu kun je kun same shi. Fa ni'mal maula, lalle madalla da mai jibintan lamari Allah, wa ni'mal nasiru, madalla da mai taimako Allah. Malamai suka ce wannan ayan ta rufe da sallah cikin suratul hajji, wannan sura suratul hajji ta rufe da maganan sallah, ta kuma bude da maganan sallah. Dan Allah madaukakin sarki cewa yayi a farkon ayar, ni Allah ce kada fala al mu'minuna mana ko ta gaba ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ta gaba ne suratul mu'minuna ne, afwan abuwan ba wannan bane. To amma dai wannan din ba kun ga ta cike da maganan sallah, ta cike da maganan sallah, saboda dai jan hankalin mutane da nuna mutane wato muhimmancin sallah. Allah ta'ala yake cewa fa ni'mal maula, madalla da mai jibintan lamarin bayansu shine Allah, wa ni'mal nasiru, madalla kuma da mai taimako wato shine Allah. Nan kuma shine karshen wannan sura, wato suratul hajji. Yanzu kuma insha Allah za mu shiga sura ta gaba, wato suratul mu'minin. Bismillah.
Suratul mu'minin makiyatun wa mi'atun wa tis'a asharata aya. Bismillahir rahmanir rahim. Tadabbara al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum li zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin fa ma yabtaghi wara'a dhalika fa ulaika hum al-'adun walladhina hum li amalatihim wa ahadihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika hum al-warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
Na'am, wannan sura ana kiranta da suratul mu'minun, wato saboda wato an bude ta da ambatan mumini. Allah ce kad aflahal mu'minuna, mu'minai sai da bauta. To sai aka kira surar da sunan surar mu'minai. Wannan kuma al'ada ce ta Alkur'ani, ana kiran sura da sunan wani abu da aka ambata a cikinta, kamar da ake cewa suratul baqara saboda ambatan saniya a cikinta, suratul nisa'i ambatan maganganun mata, ali imrana, duk yawanci surorin nan ma'ida akan dubi wani sashe ne daga cikin abin da aka ambata a cikin suran, wato sai a kira suran da ita. Saboda haka ana ce mata wato suratul mu'minun, wannan babu sabanin malamai. Wannan sura ta suratul mu'minun ita ce sura ta 23 cikin jerin surorin Alkur'ani, kada ko kirge daga suratul baqara, daga fatatul kitabi. Sura ce ta 23. Sannan a wajen sauka ita ce sura ta 76 a wajen sauka. An saukar da ita wato bayan suratul tur, kafin kuma suratul mulki. Ta sauka tsakanin suratul tur da suratul wato bayan sauka da suratul tur aka sauka da suratul mu'minun, sannan kuma sai aka sauka da wato suratul mulki. Wannan sura a Makka aka sauka da ita, kuma tana da ayoyi wato 108. Wannan shine abinda wato malaman Basra suka malaman Kufa suka tafi a kai. Amma malaman Basra da sauran malamai na Makka da na Madina su sun tafi akan wato ayoyinta guda 118 kai. 118, wannan shine abinda wato malaman Kufa suka tafi a kai. Amma sauran malamai kamar na Basra, kamar na Madina, kamar na Makka su sun tafi akan ayoyinta guda 119 ne. Saboda haka bambancin aya ɗaya ne. Shine wato fadin Ubangiji summa arsalna Musa wa kawo Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Malaman Kufa sai suka ce wannan din ba aya bane, wa sultanin mubin sai ka kara ta gaban kafin ta zama aya daya. Su kuma Basra da sauran malamai suka ce anan din aya ne, sannan ta gaba kuma za ta shakan aya ta biyu. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim kad aflahal mu'minun, lalle mu'minai wato sai rabauta. Suwane ne mu'minan? Kamar mai tambaya ya Allah suwaye mu'minai? Allah sai ya ce to mu'minan ga su, saboda haka sai mu kashe kunne mu ji siffar su. Sai ya zama mutum ya ji a cikin siffofin mu'minan nan wace siffa ce ya fito a ciki, wace ce bai fito a ciki ba, sai ya dage domin ya samu shiga ciki. Wace siffa ce in an fade ta zaka ji kana waje baka ciki, to sai ka dage sai ka shigo. Ko kuma wace siffa ce dama kake ciki, to sai ka dage kashe dan ya fitar da kai a ciki. Ubangiji ya ce alladhina hum fi salatihim khashi'un, su ne waɗanda suke sa tsoron Allah a cikin sallar su, duk abin da zai taso in lokacin sallah za su ajiye shi. Sun zaɓi su sallah a gaban sallah ciniki ya zo ya wuce su, su rufe shago daidai lokacin daga ƴan ciniki sun zo ladan kuma ya kira sallah, su rufe shagon duk daga ƴan layin ciniki sun zo, su zaɓi su je su sallah tukun. In ma mutum zai tafi to in kuma zai jira bayan sun yi sallah zo, ko kuma sun zaɓi suna jin daɗin noma lokacin sallah ya yi su jefar da fartanya su ta tafi zai su sallah. Saboda haka mutum ya zama ya zaɓi sallah ya fifita ta saman kowane abu, sannan kuma a cikin sallan ya zama akwai kushu'i, ba sallan da take cike da zulumi da tunanin duniya ba. Ya zama in ka tsaya gaban Allah, in ka tsaya za ka yi sallah, ka zama ka san a gaban Allah kake, ka tara dukkan hankalinka da dukkan nutsuwarka, ka san dukkan karatun da kake yi kamar kana magana ne tsakaninka da Ubangijinka. Sannan ya zama ka koru duniya da duk abin da yake cikinta a lokacin da kake sallar nan. Malamai suka ce ya zama in ka kalli gefen dama aljanna ne, gefen hagun kuma wutar jahannama ne, ga su kuma kowanne kamar jira ake a ce in ka gama sallar nan ka shiga. To in kai sallah da kushu'i, kai sallah da jin tsoron Allah, ka haɗa hankalinka akan sallanka, kai sallar nan kuma yadda aka ce ka yi, kana gama za a ce to ɗau takalman ka shiga aljanna. Ko kuma in kai sallar yadda kake so, ba yadda aka ce ka yi ba, ka cika ta da zancen zuci, ka cika ta da abubuwa da yawa, babu nutsuwa, babu kyakkyawar tsayawa, babu kyakkyawar ruku'i, babu kyakkyawar sujjada, babu kyakkyawar komi, kamar in ka gama za ka ce to ɗau takalman ka shiga gidan wuta. To kaga mutum ya san wannan shine abin da za a auna masa bayan ya gama sallar sa, ai zai nutsu a kai. To saboda haka Allah ya ce siffofin mu'minai sune allazina hum fi salatihim khashi'una, wanda suke cikin kushu'i, suke cikin tsoron Allah a lokacin yin sallah, shine mutawadhi'ina, suna kankan da kai a gaban Ubangiji. Wallazina hum anil lagawi mu'ridun, sune mutanen da suke kauda kansu gabarin magana wadda ba ta da amfani, ko kuma aikin da ba shi da amfani. Allagaw, duk abin da shari'a bata ba shi muhimmanci ta yi da in kai za a baka lada ba, to kar ka ɓata wa kanka lokaci a kayansa. Mai kau da kai akan abin da yake wasa, wannan fa lagaw, malamai suka ce abin da ba za a rubuta maka zunubi ba ne, ba sabo ba, abin da in kai dai ya zama ko baka da wani amfani ba za a rubuta maka lada ba, shine lagaw. Ba wai abin da kuma in kai ma za a rubuta maka alhaki ba, to wannan lagawun ma tunda bai da wani amfani kana kau da kanka akansa. Malamai suka ce kamar surutu na hira, wanda bai kai matakin da za ka ci naman wani ko kai ka jefi wani da wani mummuniyar magana ba, bai kai wannan matakin ba, don wannan kan kai zunubi za a rubuta maka. Amma hira ma kurin ta ɓata lokaci ta abin da malamin hikima suke cewa hirar har ma gaza da har gido, abin da in kai ba za a baka wani amfani ba, to wannan shi ake kira lagawu, to wannan ma aka ce kar ka yi. Allah ya ce walidina hum lizakati fa'ilun, su ne mutane da suke ba da zakka, suke aikata ba da zakka, wato su ba da ita su cire ta yadda ya dace a lokacin da ya dace, su ba da ita kuma a wanda aka ce su bayar. Walidina hum li furujihim hafizun, da kuma mutane da suke kiyaye farjojinsu, ba sa amfani da su a inda Allah ya haramta sai inda Allah ya halatta. ba sa yin amfani da su wato illa ala azwajihim sai gurin matekun su matan su na aure na sunna aw ma malakat aymanun ko kuma abin da damun su ta mallaka daga cikin bayi. Allah ya ce fa inna hum ghayru malumina, waɗannan kan ba abin zargi bane. Dauki misalin mutum ba shi da aure, malami suka ce idan mutum ba shi da aure kuma ba shi da halin yin aure, ba shi da sadakin da zai biya na ya, ba shi da sadakin da zai biya na budurwa, sannan kuma sha'awa tana fitinarsa, waɗansu malaman suka ce an halatta masa zai yin istimna'i, ya yi amfani da gabansa ya biya kansa bukata. Amma majoritin malamai suka ce haramun ne, majoritin malamai suka ce haramun ne, amma suka ce da sharadi wayanda suka ce zai iya yin ma, suka ce na farko sai in ba shi da abin da zai iya yin aure, sadakin da zai biya na ya, ba shi da abin da zai iya biyan sadakin baiwa, sannan ba zai iya kame kansa ba, yakan haifar masa da ciwo, ciwo yawa-yawan ciwon ciki, yakan haifar masa da yawa-yawan kullewar mara. To suka ce ya iya yin istimna'i, amma malikiya kakaf suka ce haramun ne, shafi'iya kakaf suka ce haramun ne, hanbaliya kakaf suka ce haramun ne, hanafiya ne suka jawaza, su ma wasu bangare daga cikin malama, kuma su ma suka saka sharadi sai in yana haifar masa da ciwo, sannan sai in ba shi da halin yin aure, ba shi da kuma halin yin auren ya, ba shi da halin yin auren wato baiwa, sannan kuma suka ce wannan ma sai yayi da kansa, ba zai amfani da hannun wani ko hannun wata wajen istimna'i ba. To lalle kiyaye farji wajibi ne. Manzon Allah yake faɗa a wani hadisin cewa mutum ya yi aure, don aure yana taimakawa wajen ritse ganin mutum, idan ba shi da hali to ya juri yawan yin azumi, domin shi azumi yana kare sha'awar ɗan adam, yana kare sha'awar ɗan adam, zai rage masa sha'awar, saboda haka ba zai aukar da kansa cikin abin da Allah ya haramtawa. Allah ya ci na ai inda an yi shi yau da gobe zai iya taba halittar lafiyar, amma kuma ai yanzu wancan ciwon cikin shi ya bada kofa ya sababa, ai ciwo ne, saboda haka wani lokacin koda likitoci za ka ga wannan likitocin sukan bada damar yi, amma zai wahala su ce maka kai kullum, za su iya ce ma ko kai sau daya a sati, ko kai sau daya a sati biyu idan har ya zama. Amma a wannan zamanin yanzu ai kaga zai wahala mutum ya ce ya rasa abin da zai auri mace, tunda matan akwai masu sauki, akwai matar da yau da dubun ka 20 ma wata bazora za ta iya amincewa ka aure ta, kaga ashe kofar da zaka yi istimna'i ta rufe, dubu 20 yanzu zaka samu wata bazora da ita ne ma take inda za a labata abinci, to kaga ka samu ka ce ka bada ko ka yi istimna'i saboda halin aure ma a wannan zamanin yanzu. Ai da ne da ake cikin tsananin talauci malamai suka yi ta wannan bada wannan abin nan, amma yanzu abin yayi sauki, wata ma in zaka aure ta za ta yafe maka sadakin, za ta yafe maka mata sai a je a auren kurin ta yafe. Saboda haka Ubangiji yake cewa wato illa ala azwajihim, sai dai waɗanda suke wato aiwatar da gabansu wato al'auransu akan matansu ko kuma wato bayinsu, fa innahum ghayru malumin, su ba abin zargi bane. Famanittaga wara'a zalika, wanda kuma ya je ya nemi biyan bukatarsa ta wajen matansa ko ta wajen baiwarsa, Allah ya ce fa ulaika humul aduna, waɗanda su ne masu ƙetare iyaka, su kan sun ƙetare iyaka, sun fara cikin abin da Allah ya haramta musu. Allah ya ce har yanzu masu imanin muminan nan su ne wallazina hum li amanatihim wa'adihim ra'una, su ne masu kiyaye amana, wa'adihim da alkawari, ra'una su ne masu kiyayewa, ma'ana amanan nan ta jama'a ne ko ta mutum shi ɗaya, amanan nan ta magana ne ko ta aiki ne, ta dukiya ne ko ta magana ne ko ta menene, in dai aka ce amana aka baka, to kiyaye amanan nan yana daga cikin alamar imani. Wa'adihim ga alkawari, kiyaye alkawari shi ma wannan yana daga cikin alama na masu imani. Allah ya ce siffar muminai su ne waɗanda suke kiyaye amana, wato kuma suke kiyaye wato alkawari idan sun kulla shi. malamai suka ce ita amana wato ta kaskashi biyu, akwai amana tsakanin bawa da ubangijinsa, akwai kuma amana tsakanin bawa da kuma dan uwansa bawa. Suka ce wato amana tsakanin bawa da ubangijinsa, Allah ya dora masa yin sallah, ya tabbata zai kula da sallah, zai kula da azumi, in yana da hali zai yi haji, zai yi aiki mai kyau, zai umurni da kyakkyawan aiki, zai hana mummunan aiki. Sannan kuma akwai amana tsakaninka da bawa, yana daga cikin haƙoƙin bayi a kanka, kamar inda aka baka ajiya, kamar da ajiyarka, kamar amana ta sana'a, in za ka yi kai gaskiya cikin sana'arka. Akwai amana ta magana, akwai amana ta kula da mutuncin mutane, akwai amana ta kula da al'aurar mutane, wato karka tona musu asiri, karka keta musu mutunci. Wannan yana da cikin amana wanda yake tsakanin bawa da bawa, wanda kuma idan wani ya tozarta Allah kuma zai kama shi da wannan. Kuma kula da wannan amana din yana daga cikin wato alamar bawa mai imani. Ubangiji yace walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, mu'minan nan su ne masu kiyaye sallah. Can an ce masu kushu'i, masu jin tsoron Allah a cikin sallah, nan kuma sai aka ce masu kiyaye sallar su yi ta akan lokacinta, su yi ta akan lokacinta, su yi ta kuma wato yadda ake so a yi ta, wajen cika ruku'u, cika tsayawa, cika ruku'u, cika sujjada, tashi da sunkuyawa, da zama, da karatu, duk ya zama sun yi shi wato a cikin tsarin da ya dace. Ubangiji ya ce ulaika humul warisuna, to waɗannan su ne muminai wanda za mu ba su, za su ci gado. Alwarisun, masu cin gado. Menene za su ci gado? Allah sai ya ce alladhina yarisuna alfirdausa, su za su gaji aljanna alfirdausi. Manzon Allah ya ce za ka roƙi Allah aljanna, ka roƙe shi jannatul firdaus. Aljanna alfirdausi ya ce wahiya a'ala aljanna, ita ce aljanna da take ƙororuwa, ita ce a sama. Allah ya ce waɗannan masu wa'innan siffofi da muka faɗa su ne za su yi gado, su ne wato za su gaji gidan aljanna. Wai an ce gado, malam ya ce saboda na farko mutum ya tabbata ba wahalarsa ba ne ta bashi, don duk abin da ka gada ai ba guminka ba ne. In an ce wannan gonar gadanta ne, wannan motar gadanta ne, wannan gidan gado ne, wannan shanin gada ne, ai mai sauraronka wanda kake gaya masa ya san ba wahala kai ka samu ba. Wani ne ya yi wahalar ya tafi ya bari, kai kuma ka gada, to haka aljanna take. Manzon Allah yake cewa babu ɗayanku da aikinsa zai sashi a gidan aljanna. Sahabban manzon Allah suka ce har kai ya Rasulullah, shi da suka ga yana kwana yana sallah har kafafunsa suna fashewa suna tsatso jini. Sai ya ce hanni illa an ya tagamma da ni Allahu bi rahmati, sai dai ni din ma in Ubangiji na ne lullube ni da rahamata. Yanzu ka auna abin da Allah ya maka a jikinka. Idan aka ce sallar nan da za ka yi, duk wanda in ka haɗa sallar biyar ɗin nan gaba ɗaya, ba kowa zai yi ta a minti 30 ba. Sallar biyar kowace ta ɗauki minti 7-7, kai ɗauka mata ma minti 10-10, ba kowa zai yi sallar biyar ɗin nan a awa guda ba, ba kowa zai yi ba. To amma Allah ya yi ka mutum, bai yi ka dabba ba. Ana ɗora maka amalanke, ana ɗora maka ɗan wuya, ana ɗora maka garma, ana noma da kai. Allah sai yi ka mutum, sannan Allah da yi ka mutum sai yi ka mai hankali, bai yi ka mahaukaci ba. Sai Allah ya baka lafiya, bai barka cikin jinya ba. Allah ya girma da kai, bai barka jinjiri kana fitsari da kashi a jikinka ba. Ka girma, kai hankali, ka san abu mai kyau. Har Allah ya baka dama kai aure, kai ma ka haifi yara. Allah ya baka ka mallaki gida, ka mallaki gona, ka mallaki shanu, ka mallaki dukiya, ka mallaki mota, ka mallaki abubuwa da yawa. Duk Allah ya baka wannan, kuma ya ja maka kwananka, kuma ya rike maka sama ba ta faɗo a kanka ba, yake maka ruwan sama, yayi maka dare, yayi maka rana, yayi maka iska, yayi maka komai. Duk wannan abubuwa da muke sheka kyauta, duk Allah ya mana. To yanzu aka ce yanzu sallan nan da muke kurin zamu biya wancan bashin zai biyu. A bar maganar aljanna, a ce yanzu sallan da kake ne za ka biya bashin abin da aka yi maka, ba zai biyu ba. Saboda haka abin da Allah ya maka na ni'ima din, abin da kake yi wa Allah din, in ka auna shi bai kai ɗaya cikin ɗari ɗin abin da Allah ya maka ba a duniyar ma tukun, ba zancen aljanna ba. To amma sai Allah ya baka aljanna, kuma sai ya ce maka saboda aikin da ka aikata a gidan duniya. Bayan aikin in kai ɗaya zai baka lada 10, ko in kai ɗaya baka lada 27, ko in kai ɗaya baka lada 70, ko in kai ɗaya baka lada 200, ko in kai ɗaya ya tura maka ladan ma ba kirgawa, saboda dai ka samu duka kai labari ka shiga aljanna. To shi yasa dai a ƙarshe aljannan sai Allah ya ce wato ulaika humul warisuna, waɗannan su ne masu yin gado. Allah ya ce alladheena yarithuna al-firdaws, wanda za su gaji aljanna, yace hum fiha khalidun, kuma in sai shiga ba su fita ba. Nan ma kar hankalinsu ya tashi, kar kai ya zama an ce kai gado ba da wahala ba, kuma wata ranka tana tunanin ko za a karbe. To sai aka ce za a dawwama in an shiga, dan mutum ya gane ba irin duniya ba ne ni'imar aljanna, ba irin ni'imar duniya ba ne, domin ni'imar duniya ita ce wato take da alhamdulillah. Ni'imar duniya ita ce ni'imar da take gushewa, ni'imar duniya ita ce ni'imar da take gushewa, saboda ita nata yana da iyaka. Duk abin da aka baka a duniya yana da iyaka, ko wahalar da kake sha ma tana da iyaka, ko wahalar da kake sha tana da iyaka, amma wahalar lahira ba ta da iyaka, inda ba ta shafi mai imani ba. Amma haka kuma dadin lahira shi ma ba shi da iyaka. In Allah saka aljanna ba iyaka, amma a wutar mutum musulmi ne aka sashi a wutar, dan a masa azaba a fidda shi, shi wannan Allah zai maka azaba ne gwargwadon abin da laifin da ka aikata, daga baya kuma sai Allah ya fitar da kai sai saka ka gidan aljanna. To amma dai ni'imar gidan aljanna wato ba ta da, shi yasa Allah yake cewa wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita tafi alkhairi wa abqa, ita tafi wanzuwa, abinta shi yake wanzaje. Ubangiji ya ce wato hum fiha khalidun, lalle sun shiga aljanna, wato za su dawo a gidan aljanna. Walaqad khalaqana al-insana,
walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min sin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqana al-nutfata 'alaqatan, fa khalaqana al-'alaqata murghatan, fa khalaqana al-murghata izaman, fa kasawna al-izama lahama, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da zalika lamayitun, summa innakum yawmal qiyamati tubasun.
Na'am, Ubangiji yace wato walakar anan, Ubangiji ya ambaci wasu ayyuka manya guda hudu, manyan ayyuka guda hudu wanda Allah shi yake yi, shi yake yin su, ayyuka guda hudu. Sannan wato a guda hudun na farkon yana da mataki-mataki guda tara, na ƙarshe kuma yana da mataki guda hudu. Ubangiji ya ce wato walaqad khalaqna al-insana, haƙiƙa mu muka halarci mutum. To kaga wannan ƙudura ta Ubangiji ta farko kenan, wajen a cikin wannan zo da su guda hudu a cikin wannan aya, abubuwan da suna maka girman ƙudurar Ubangiji guda hudu. Allah shi ya halarci mutum, ya halarci mutum din nan min sulalatin min tinin, daga cikin wato yungu wanda yake wato tacacce, tacaccen yungu Allah ya halicci mutum. Shine in an ce su kamar ka kwaba kasa ka tace ta, kamar yadda ake tace gero a fidda kamu, a fidda kamu, kamu gari ne amma wanda yake mai laushi. Allah ya ce mun halicci dan adam min sulalatin min tinin, daga tacaccen yungu wato muka halicce shi. To haka wannan halitta dan adam kenan. To mun ce wannan kuma ta ɗauki mataki guda tara. Allah ya ce summa ja'alnahu, da muka halicci mutum ɗin daga laka ɗaya kenan, summa ja'alnahu sai muka sanya tsatsansa, kuma ana nufin halittar farko, halittar annabi Adam, sai muka sanya tsatsansa wato nutfatan fi qararin makinin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makinin, sai muka sanya shi ya koma digon maniyyi wato a wani guri mai matabbaci, inda zai zauna wato ya samu kulawar da ta dace, shine cikin ma'aifar mace, shine qararin makin, ba zai zube ba, ba wani abu ba zai shiga kuma ya bata shi ba. Allah ya ce mun halicci mutum daga laka, sannan kuma sai muka halicci sauran tsatsan mutum kuma wato min nutfatin shine daga shine sun maji Allah muka sanya wannan mutun din ya zama wato shi kuma zai samu zai aifu amma kuma ta hanyar wato mani Allah ya ce muka sanya shi nutfatin fi qararin makin shine dugon mani a wuri wanda yake matabbaci da aka sa dugon mani Allah ya ce summa khalaqana nutfata alaqa wannan dugon mani sai muka sarrafa shi muka halicci gudan jini da shi ma'ana ya zauna yana canzawa yana canzawa yana canzawa bayan kwana 40 sai ya koma gudan jini sai canza ya koma gudan jini shine wato ko muka halice shi alaqatan gudan jini amma gudan jinin sandararre shi sai aka ce alaqa sandararren gudan jini Allah ya ce fa kalakanal alaqata mudgatan wannan gudan jinin sai muka sarrafa shi ya juya sai ya koma wato gudan tsoka wato tubalin tsoka ita ma kuma wanda suke wato sandarariya mun ji halitta mataki biyar kenan Allah ya ce fa kalakaral murgata izaman sannan sai muka halitta daga cikin wannan tsoka din izaman kashi sai Allah ya suranta wato wannan tsoka kuma sai ta koma kamar skeleton wato kamar tseko tseko na kashin jikin dan adam Allah ya ce fa kasawnal izama lahaman wannan kashin sai muka tufayatar da shi nama sai zama an tsirar masa nama ya rufe masa wato wannan kashin shi da kenan summa an sha'ana kalkan akara sai muka maida wannan sai ya koma wata halitta daban sai muka suranta mace ko muka suranta namiji ko aka suranta biyu ko uku mace da namiji ko kuma du maza ko kuma wato du mata Allah ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqina Allah dai lallai wato ubangiji ya girmama wato a sanin khaliqina shine mafi kyawun halitta ma'ana ai ubangiji shine mai kaddara halitta wadda take wato kyawun halitta yace summa inda kun ba da zalika lamaituna ba sabbi no muka samu ko ba ku ba ku kirga ba no muka samu bayahu biya Allah yace wato la karkaraka na insana mun halicci mutum min sulalatin min tinin halittan farko daga yunku shine na daya halitta na biyu yace dugon mani muka sanya shi fi qararin makinin biyu sannan dugon mani nan muka mai da shi gudan jini uku daga gudan jini muka mai da shi tsoka huru daga tsoka muka mai da shi kashi daga kashi nawa biyar daga kashi muka tufatar da shi nama shida daga tufatar da shi nama sai muka suranta masa halitta shine summa an sha'anahu khalqan akara sai muka yi halitta wato aka busa masa ne sai ya zama mutum rayayye shine aka busa masa ne wato bayan an tufatar da kashin nasa nama sai kuma aka busa masa ne mana aka busa masa ne sai ya zama Allah ya halice shi mutum namiji ne ko mace sannan sai ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqina muna da halitta nawa ne banda wannan wannan jumla ce ta yabo da yawa ubangiji bakwai ko sannan sai ya ce summa innakum ba'da zalika lamayituna sannan kuma sai muka karbi ran mutum sai aka karbi ran mutum summa innakum yawmal qiyamati tub'asun sannan kuma ranar alkiyama kuma a tada mutum to wannan shine hali guda tara wanda dan adam zai kasance hali na farko halittar baban sa ne annabi adam amma shi kuma da aka halice da dugon mani yana da mataki na hali guda takwas har zuwa wato tashin sa a kabari a lokacin tashin alkiyama wato ubangiji sai yake cewa wato wala karkalakana fawqakum sab'a tara'i wannan shine kaddara na biyu mun ga kudura na farko shine halittar dan adam sannan kudura na biyu na ubangiji da yace wala karkalakana fawqakum sab'a tara'i sama da ku mun halitta wato hanyoyi guda bakwai shine samai bakwai shine an ce tara'i domin hanyoyi ne da mala'iku suke shiga suke fita cikin sama su je su sako kasa su kawo sako wato kuma su fita su koma wato sama shine li'anna haturqul mala'ika hanyoyi ne shi yasa aka kira ta sama tsarai saboda shiga da fitan wato mala'iku Allah ya ce wa makunna anil kalbi gafilin mu ba mu karkara ba wato game da halittar mu saboda haka ba mu bar saman ba ta fado don ta halaka halittar mu Allah ya ce ba mu rafkana ba bamu manta da saman nan da muka rike ta ba saboda me saboda halittar mu da muka yi a kasa shine ban barkara ga barin halittar mu ba an taskut alaihim balle ma saman ta fado musu su halaka bal namsu ku ha mun rike saman wato kamar yadda Allah yake fada ويمسك السماء أن تقع على الأرض كما يدعو مكرن توات ولازو وأن قدرة نؤبن جدي نبيكنا نؤكو
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لكاذبون
قدرة نؤكو ubangiji yace wa anzana mina sama'i ma amman sauka daga sama wato ruwa bi kadari gurgudan bukata bamu saki ruwa akan ku kamar ruwan dufa ne ya halaka ku ba sai muka sake muku shi gurgudan bukatar ku Allah ce fa askanaw fil ard bayan an yi ruwa sai muka rike muku shi a kasa ba daga yi mun mai da kasar kamar yashi daga yi ruwan ya tsotse ba a sai muka rike shi ta yadda za ku je ku kuda ku shuka a dan samu kwanaki shukar tana jin wannan ruwan sannan a ruwa sake muku ruwan da Allah ya ga dama da daga yin ruwan wato ruwan ya tafi abinsa ko kasar ta tsotse shi kasa ko kuma ya gangare ya tafi abinsa kamar da inda aka yi ruwa kan dutse bayya zama yake tafiya a kansa Allah ya ce fa askanaw fil ardi sai muka rike muku ruwan a cikin kasa dan ya amfane ku ku yi noma sannan ku sha da dabbobin ku wa inna ala zahabin bihi la qadirun Allah ya ce muna da iko mu tafiyar da ruwan muna da iko bayan an danna mamakon ruwan a nemi ruwan a rasa shi amma Allah sai ya ce sai muka bashi saboda haka sai ruwan ya zauna za ku shayar da dabbobin ku za ku wato ku yi noma da shi na'am
fa insha Allah lakum bihi jannatin min nakirin fa ana billakum biha fawaqidun katiratun wa minha ta'kulun
Allah ya ce fa insha Allah lakum bihi sai muka farar muku da wannan ruwa jannatin gonakin min nakirin na dibine wa anabin da inabi maka ba ku wato sai gonakenku da suke da bishiyoyi kamar mangoro kamar lemo kamar ayaba kamar gwaiba suka amfani da wannan ruwa kamar wato dibino sannan da kuma kananan gonake da za ku shuka gero da dawa da wake da gyada da sauransu su ma duk sai suka yi amfani da wannan ruwan Allah yake cewa wato sai lakum fiha fawakihu kaseera sai zama kuna da wato kayan marmari da za ku cira a wannan gona da yawa wa minha taakulun da kuma abincin da za ku ci ma'ana wannan ruwan zai amfanar da ku wato a lokacin noman rani zai kuma amfanar da ku wato a lokacin noman damana na'am
wa shajaratan takruju min duri sina atambutu bidduni masidjin dunidakini
sannan har yanzu muka farar muku da wannan dai ruwan wato shajaratan wato bishiya takruju min duri sina'a ko sina'a wata kira'a wato muka fitar muku da bishiya wanda za ta fita a can wato dutsen Tsoro Sina an ce wannan bishiya wato ita ce wato bishiyar zaitun malamai suka ce ita ce bishiyar da tafi kowace bishiya dadewa a duniya an ce wannan bishiya tana wato ita daya in ta kama za ta shekara dubbai a kasa bata mutu ba Allah ya ce muka tsalar muku da ita tambutu bidduhuni wannan bishiya tana fitar muku da mai wato wasabgil lilakirin wanda za ku yi amfani da shi mahadin abin da za ku ci sabgil lilakirin za ku ya sarrafa shi a cikin wato abinci domin wato ku ci na'am
wa inna lakum bilal ami sa'ira
na'am
nasqikum mimma fi dunyaha
na'am
wa lakum fiha manafi'u kathira
na'am
wa minha ta'kulun
ubangiji
wa alaiha al-fulki tumalun
Ubangiji yace wa inna lakum fil an'ami la ibra wannan itace kudura ta hudu wanda Allah ya jero Allah yake cewa wa inna lakum fil an'ami la ibra kuna da abin lura abin izina wato don gani da al'amarin raqumi wato an ce fil an'ami adabbobin ni'ima kamar wato raqumi kamar saniya kamar tunkiya Allah ya ce la ibra kuna da abin daukan wa'azi abin da za ku lura da shi wato ku fa'idantu Allah ya ce nasqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku daga abin da ya fito daga cikin wannan dabbar shine nono muna shayar da ku nono wanda ya fito a cikin wannan dabba din walakum fiha manafi'u kaseeratun ga amfani da yawa da kuke da su banda nonon da kuke sha kamar za ku yanki gashi ku yi amfani za ku yi wato za ku hau za ku yanka naman su ku ci za ku yi amfani da su wajen ayyuka na daukan kaya da wasu abubuwa kamar raqumi wato da shanu Allah ya ce min hata kulun kuma kuna yanka ku ci wa alaiha haka nan akan dabba ita ce raquma wato wa alal furki da kuma jirgin ruwa tumaluna kuna daukan kaya wayannan ni'imomi guda hudu na karshen nan sai Allah ya kawo dabba da kuma ni'imarta shine ni'imar guda hudu zaka ci wato za kana da amfani da yawa, zaka sha nono, zaka ci nama, zaka yi amfani da ita wajen daukan kaya, sannan zaka yanki gashin ta kai amfani da shi. To kaga wannan amfani ne da Ubangiji duk ya tanada mana dan mu gode wato ne masa. Na'am.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
To wannan ayan ita ta bude kissosin annabawa guda biyar wanda Ubangiji ya jero su a cikin farkon wannan sura, kuma ya fara da annabi Nuhu alaihi salam. Amma kasantuwar lokaci yayi, za mu dakata nan muna tambaya ɗaya ko biyu wanda za mu amsa abinda muka faɗa daidai. Muna roƙo Allah ya karɓa mana ya ba mu lada abinda ma kuskure, Allah ya gafarta mana. Alajan
sitiano dina dana saboda ko saboda siko sai a rufewa.
To yace malam assalamu alaikum. Malam mutum ne yake da mata biyu, sai tafiya ta kama shi bayan ya raba musu kwana biyu biyu, sai yayi kwana ɗaya a ɗakin wannan ya tafi. Idan ya dawo zai ƙara sa mata kwana ne, wato kwananta ɗaya, ko kuma wato ɗakin ɗaya zai koma sakamakon da ya tafi yayi wata ɗaya ko biyu baya nan. To malamai sun yi sabani akan wannan matsala na rabon kwana. Rabon kwana dai a mata wajibi ne, wajibi ne a raba musu kwana. Hatta mace ko da jego take yi, in ba su yadda da cewa irin ka koma wani ɗakin ba, sai a raba musu kwanansu, shari'a ta ce dole za ka raba musu don haƙƙinsu ne. Kuma yin kwana bibbiyu ko uku uku ko hudu hudu ko biyar biyar ko sati sati ko wata wata a ɗaki, gwargwaron yadda su matan suka zaɓa ne, kuka daidaita kai da su. In kuka daidaita kwana sati sati ma shikenan, in kai sati sai kai sati a wancan ɗakin, in kai sati. Manzo Allah lokacin da ya aure ɗaya daga cikin iyayen muminai, bazawara ce yayi mata kwana uku da zai fita, ta nuna ba ta so ya fita, ya ce to shikenan, ya ce ai tsakaninki da sauran 'yan uwanki babu wani fifiko. In kina so in miki sati, amma ki tabbata in je ɗakin kowa zan mata sati sati kafin zagayo. To yin adalci daban, kwanan nan adalci ne, dole ne kuma a yi musu wannan adalci. Saboda haka abinda kuka daidaita da su, in kwana abinda shari'a ta sani kwana ɗaya, amma in kun daidaita da su za a yi fiye da ɗaya, to kowa nan nata haka za a yi mata. To ɗan adam tafiya tana bujiro masa, nan ne malamai suka yi saɓani. Waɗansu daga cikin malaman, musamman malaman Hanabila, su suka tafi akan cewa in ka raba wa matanka fiye da kwana ɗaya, kuma kai tafiya da ta kai wuni da kwana, in ka dawo to sai ka biya bashi, sannan kuma ka canza ɗaki. Amma malaman malikiya suka ce idan ka tafi ka wuni ka kwana, to in ka dawo sai ɗakin da ka zaɓa ka je ka fara. Amma galibi wani lokacin wannan ɗin bai cika haifar da zaman lafiya ba. Saboda haka idan irin wannan ya samu mutum, abu ne mai sauki, ka zauna da matan, zan yi tafiya, to me ye tsarinku? Duk wanda ne mata kwana ɗaya na tafi a ɗakin ta, in ta dawo kuna so ana biyan bashi? In suka ce suna so ana mai biya musu bashin su, to dole zaka biya bashi, sai ka biya bashin dan gidan ya zauna lafiya. In kuma suka ce a babu komi, in dai kai kwana ɗaya ka tafi, tafiyan ta kama ka da kwana, to in ka dawo kurin babu damuwa, to sai ka ci gaba da jerawa. To kaga ai kowace ma tafiyar za ta iya zuwa a ɗakin ta, sai dai idan matan sun gano ka kullum baka tafiya sai a ɗakin wance. To ka san mutane suna da dabara iri iri. Idan wadda ka fi son ta tana raba kaya ne, don ka'idan wadda ka tafi a ɗakin ta, in ka dawo da rana ɗakin ta zaka sauka da jakarka da ka dawo a tafiya. To kaga duk abin da yake ciki a ɗakin ta ne, sai abin da ta fito da shi waje aka gani. To sai so gano ka, to suka yi magana to dole ka gyara dan wani haka yake kullun ko kullun ba zai tafi ba sai a dakin uwar gida ko kullun ba zai tafi ba sai a dakin amarya ko kuma kullun zai dawo sai dakin amarya zai dawo ko kuma kullun zai dawo sai ga mutum ya karkata wani gefe to su kuma ta akan rabon kwanan nan duk abin da baka tsammani komai dolancin mace hankalin ta yana lura da yanayin rabon kwananta da lokacin da kake dawowa a hira da lokacin da kake ficewa da sassafe to idan kwananta ne tana kiwonka karfe nawa kake dawowa karfe sassafe kake ficewa ɗakin ta a wancan ɗakin ma haka kake ko kuma a wancan ɗakin akwai canji kaga dai ba wanda yake zaman lafiya irin mai mata ɗaya shi ba zai wani rikicin a cikin gidansa bai da wani rikicin eh ko gani ajinsa ba ruwansa shi hankalinsa a kwance to saboda haka dai an ba da dama amma matsala ce ta ku zauna ku daidaita da su idan suka ce ana biya musu bashi sai a biya bashi yawa sai a biya musu bashi in kuma suka ce in ka tafi ba wani abu shikenan duk malamai sun ba da wannan fatawa amma dai wancan malaman gariya sun karfa sun ce in dai bibiyu ne a biya bashi fa suka ce in dai tafiyan ta kai wuni da kwana in ka dawo kudin duk inda ka shiga wannan yayi wallahi alam siyo kaya 1,000 ka nazo wai na samu dukan hanci na sai da shi 4,000 to wannan 3,000 halal ne ko haram ne ta halatta ko ta haramta in dai baka kai kariya a cikin kasuwancin ka ba baka ce 3,000 na siyo da kyar ma aka sayar min ba in dai baka kai kariya ba wannan halal ka ci domin ai riba ita Allah ne yake ba da ita ana da san wato rahama dan manzon Allah na cewa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana jin tausayin mutane daga cikin bayinsa masu jin tausayin wasu shi yasa ba a so ka tsawwala tsada a kayanka ba a so ka tsawwala tsada yauwa ya zama kai ma kana da rangwame kana da rahama a cikin kasuwancinka amma dai ba haram ba ne sai dai in ka yi ƙarya to wannan kuma ko naira 10 ka ci sai ta haramta don ƙarya ita ɗauki albarkar abin sayarwa take algafarta iyayen malam tare da na alarama amin malam ina tambaya ne akan salat tarawihi wato ashiyam malam wai duk wanda bai jira yayi shafa'i da wutri ba sallar ashiyam din sa bata cika ba saboda yawan mutane sukan koma gida su yi daga baya to wannan matsala ce da ita ma na ga malame musamman na wannan zamanin sun yi sabani a kayanta wadansu suka ce idan limam yana shafa'i da wutri to ai yanzu in ka tafi sallan bata cika ba to amma dai zance dai mafi inganci cewa duk sallar da ake rabe ta da sallama ko da yanzu uku aka yi kai sai ka ji ka gaji kurin cikin dare zaka yi tashi kai sauran sai ka tafi abinka ba zancen ma shafa'i da wutri ba su sauran wa'annan na raka'a 10 da ake yi da liman ya uku sai ka ji ranan an yi rana ka sha ruwa da yawa da kyarkai uku ma baka da nutsuwa kana son ka dan kwanta ka huta daga baya ka tashi kai to ka tashi ka je ka kwanta abinka ba abin da ya shafi tarawihin ka in ka tashi sai ka kalisa in ka tashi sai ka kalisa saboda ai mu tarawihin da muke anan wato kusan ganda muke yi a sallah abin da ya kamata a yi raya daren ake so in daren ramadan ne ya zo tun daga daren farko har dare na 20 ana so a rika raya shi da har daren karshe a raya shi da salloli ala shi da karatun alqur'ani ita kuma sallan dare an ma fi son dogon tsewa an fi son dogon tsewa a sallan dare ba yawan ruku'u da sujjada ba an fi son dogon tsewa shi yasa za ka ga nana Aisha Allah ya daidai da ta zo ba mu labarin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wato cewa take bayya karawa ko a ramadana ko ba a ramadana ba a raka'a 13 amma fa lokacin ya fara sallar sai alfijir ya kusan ketowa yake bari zaka ga a raka'a 2 ya karanta suratul baqara ya karanta ali imrana ya karanta suratul nisa'i izu 12 a raka'a 2 ya karanta wayannan surorin to amma mu kaga alamtar ne wani ma ikira zai yi ayoyinta 10 ne kowace inda ana yin fatiha ikira ko sai sunkuya alqari'atu Allahu akbar in ya dago ya fatiha kuma du amma jira kamar qari'a Allahu akbar aya 10 raka'a 10 to ka gani amma so ake ka tsaya ka ci gajiyar wannan daren mala'iku suna ibada, al'umma a ƙasa ma suna ibada. So ake yi ai dogon karatu, mun saba daga alamtar zuwa nasin ne mun saba, amma Ramadana ba irin sauran watanni bane, wata ne da ya kamata a ce kowa ya damara ya ga wani aiki yayi na musamman a cikin watan Ramadana. Ba wata ne da ya kamata mu yawaita bacci, mu yawaita hira, mu yawaita abun nan ba, wata ne da ya kamata kowa ya shiga hankalinsa ya yagi abin da zai yaga, domin bai da tabbas zai sake kallon Ramadana ko ba zai kalla ba. Ramadana wanda a cikinsa ake samun daren Laylatul Qadri, daren Laylatul Qadrin da in ka raya wannan daren shi ɗaya sai ka yi sallar shekara 83 baka samu ladan da zaka samu a wannan daren shi kare ba. Saboda haka shafa'i da wutarin nan ya kamata mu riga dan yalwata shi, kuma idan mutum yana da dama da zai ƙara wasu ibadu ya ƙara, in zai iya karanta alkurani ya dogon karatu, ya dogon sallah, ya takaita a raka'a 13 kamar yadda manzon Allah ya har witirin, amma na raka'a 13 ɗaya ruwa 13 ne ta ce, domin yana da raka'a 2 bayan sallar isha, sannan kuma sai ya je wa'ancan raka'a 11, yakan yi raka'a 2 in ya yi daidai da sallar isha, in ya je gida kuma sai ya raka'a 11 har da witiri. Saboda haka idan liman ya idar da shafa'inka kai mai tambaya raka'a 10 in zai shafa'i da wutiri sai ka bar shi, in kana bukatan ka ƙara sallah wannan ya halata, in kuma ka bi shi ma bai rufe maka waccan kofar da zaka je kai sallah a gidan ba, in ka bi shi din ma, domin wani abu ne wanda ana yalwatawa. Sahabban manzon Allah matar Sayyidina Usman lokacin da aka kashe shi take ce ku je dai, ai Usmanu ya ci gajiyar rayuwa domin ya yi sallah da alkur'ani a dare ɗaya. Wani ruwaya take cewa ya yi sallah na fila raka'a 100 a dare ɗaya. Saboda haka ba a rufe kofa ba, amma dai shi ga Annabi SAW da yake manzon Allah yakan yi abu mai sauki ne saboda masu koyi su ji sauƙin koyi. Amma in kana da dama in za ka iya raka'a 100 ma da daddaren ka je ka yi abunka da kyakkyawan tsewa, doguwar tsewa, kyakkyawan ruku'u, kyakkyawan sujjada da kyakkyawan karatu. In kai raka'a 10 da liman in ya sallama, in ka tafi abinka ba kai laifi ba, sai ka je ka ƙarasa sallanka na filanka a gida ka shafa'i da wutirinka. Ana so sai wutiri ya zo ƙarshe, amma in har ka yi shi da farkon ma ba a rufe maka kofar kuma ka ƙara ƙarawa ba. Wannan ne shine wallahu ta'ala ala. Na
ni kamar a fahimta na bukan yin sallar a matsayin wani aiki da yake kan dole sai mun sauke shi, ba a matsayin ibada da yanzu muke neman ko yanzu muke yin sa dan a rubuta mana
ladan ba,
wannan sai yake sa muke gaggauta da cewa wannan aikin
a gama. Wannan haka ne yace shi abin da yake fahimta, kamar mutane yawanci sun dauki sallan nan kamar wani aiki ne bari na yi na huta, kuma ya kamata mutum ya dauki ibada ce wanda kana jin a jikinka shi fa aka halice ka dan ka zo ka yi shi, aka halice ka dan haka. Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq, ka umurci iyalanka da yin sallah kuma ka yi hakuri wajen kulawa da yin sallan nan, ana yin ta yadda ya dace. Allah ya ce lillahi ba za mu tambaye ka arziki ba, ba za mu tambaye ka me yasa da ka zo duniya baka sai mota ba, ba za a tambaye ka me yasa baka hada shanin garma ba, ba za a tambaye ka me yasa baka yi gonake ba, baka yi gidaje ba, amma za a tambaye ka akan sallah, amma ba za a tambaye ka akan arziki ba. Saboda haka arziki Allah ne ya baka dan ka ji dadi ka nutsu ka bauta masa, ba kai ta wahala da arzikin ba, ya ta sa ka wahala, ya sa ka fada da makwabta, ya sa ka fada da yan uwa, ya sa ka, saboda ka rike gangam baka ci ba, baka taimaki mutane ba, ko baka samu nutsuwa ka bauta wa Allah ba. Allah zai tambaye ka akan sallah, ba zai tambaye ka akan arziki ba. Da ai muna gani mutum masu arziki, mutum ya gare wahala sana arzikin ya mutu sai ya bari, a zo ana ta rikici akan abin da ya mutu ya bari ta rikici. Saboda haka a takaice dai raka'a 10 nan in an yi shi liman idan mutane sun baje a bayan sa karan sai baci, in zai shafa'i da wutar sai ya tashi yayi, in ba zai yi ba shikenan, in kuma ya kabbara wanda ya ga dama ya bi, wanda ya ga dama ya bari, kowa sallarsa ba ta ɓaci ba, wallahu ta'ala a'lam.